Daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan muryar. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM a sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta radio amfani sarauniya da kuma Niya FM kuma sun kasan Ghana za ku iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta internet a shafin mu na VOA Hausa masu gabatar da shirin
dangi Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Maryam Bashir Bugaji. A yau Laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2017 a ranar da muke magana akan shugabanci na gari zamu dubi maganar shirin bullo da kudin bai daya a kasashen yammacin Afirka.
Shin menene alfanun yin haka ga waɗannan kasashen?
Saboda inda bamu yi wannan kudi bai daya cikin wannan kasashen 15 wato hulɗar mu da tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba.
Zamu ji bayanai daga ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba da kuma masana tattalin arziki kamar Dr. Dauda Kontagora tsohon malami a Jami'ar Bayero
da kuma Professor Buben Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop a Senegal.
Amma sai bayan mun karanto
amsoshin tambayar mu.
Amma sai bayan mun karanto amsoshin tambayar ku da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter sai ku kasance tare da shirinku na matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayinku game da shirin bullo da kudin bai daya da ake sanyi a kasashen yammacin Afirka. Ga yadda kuka amsa.
Sakon farko ya fito ne daga Yusuf Habila, yace akwai babban matsala game da wannan hadaka saboda kowace kasa da nata tattalin arzikin. Misali idan aka yi la'akari da GDP din mu, wato gross domestic product din mu, da kuma expenditure na Nigeria, to fa zamu ga ya sha bamban da na kowace kasa. A cikin waɗannan kasashen, wato misali yanayin shigar kuɗi da kuma sarrafa kuɗin mu daban ne da na kasar Niger. Wato idan ka sayi kaya da daraja a Nigeria, to fa ba lalle bane ka same shi a Niger a hakan. Kaga hakan zai shafi economic growth din mu ta yadda kasashen duniya ba za su so zuba hannun jarin su a kasar mu ba. Kai bayanan suna da yawa, lokaci ba zai barna in zayyana mana shi ta yadda za a gane ba. Ya kamata shugaba Buhari ya duba da kyau kafin mu fada a cikin wannan hadakar domin fa abin zai zama da matsala. Idan zamu iya tunawa me yasa Ingila take amincewa da shiga da amfani da kuɗi na euro?
Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Muhammad Ahmad Idris, yace salam yau da gobe. Ni dai a ra'ayina bana goyen bayan bullo da kuɗin bai daya na yammacin Afirka domin shugabannin mu ba su da haɗin kai. Gwara kowace ƙasa ta inganta nata kuɗin.
Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa, yace salamu alaikum yau da gobe. Shakka babu yunkurin wasu ƙasashen Afirka ta yamma akan wani kuduri na samar da kuɗin bai daya da suke kokarin yi abin a yaba ne, kuma hakan zai matukar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma. Idan aka yi la'akari da ada can baya babu abin da ya kawo kasashen namu kuma baya face rashin haɗin kai, to alhamdulillah a yanzu tunda shugabannin kasashen namu kawunan su suka fara zama tsintsiya madaurin ku daya.
Abubakar Sadiq Bilal kuma yace hakika yunkurin da kasashen yammacin Afirka ke yi na amfani da kudaden bai daya a tsakanin kasashen su yayi daidai. Domin yin hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasashen tare da sauƙaƙa hurɗar kasuwanci a tsakanin al'ummomin kasashen. Fata na anan shine Allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa. Amin summa amin.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace salamu yau da gobe. Ni a gani na wannan ba mai dorewa bane saboda kowace kasa da yanayin tattalin arzikin ta. Dan haka ko kasashen sun yi hakan ba mai dorewa bane.
Sako na gaba ya fito daga gurin Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada a barikin Ladin jihar Plateau. Assalamu alaikum yau da gobe. To wallahi zamu iya cewa hakan zai iya yin tasiri sosai amma fa sai kuma an dage sosai domin kuwa akwai sauran shugabannin kasashen duniya waɗanda suka fara yin yunkurin hakan.
Me nasara Funtu ya ce hakika wannan kuduri da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO ke kokarin tabbatarwa kan samar da kudaden bai daya ga kasashen Afirka 15. Abu ne mai matukar alfanu ga kasashen yankunan Afirka baki daya. Hakan zai kara samar da hadin kai tsakanin kasashen ta fannin cinikayya da zamantakewar juna.
Aliyu Suleiman Kwado ya ce shin idan sun samar da kudin bai dayan a wasu kasashen Afirka ta yamma, wani matakai za su bi wajen wayarwa mutanen da ke karkara kai ta yadda za su fahimci kudaden?
Sai Jibrin Umar Nabasa ya ce hakika amfani da kudaden bai daya a Najeriya ba karamin koma baya bane ga tattalin arzikin Najeriya. Domin haka dike kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta ficiya daga wannan shirin ku tashi lafiya ka bar Maryam da Safina.
Awwan Mamun Dumba a Allah ya sa na faɗi sunanka daidai. Hakika wannan abin yayi kyau. Muna fatan shugabannin namu za su yi abin da talakawansu za su ce kwalliya ta biya kudin sabulu.
Sai Umar Adamu Katagu mai ce ni dai bana goyen bayan wannan yunkuri da ECOWAS ke shirin dauka daga nan zuwa shekara ta 2020 na amfani da kudaden bai daya. A can baya Najeriya da Ghana sun so su bullo da irin wannan mataki amma lamarin bai tasiri ba. Ballantana hada kasashe 15 a ce su yi amfani da kudin bai daya. Gaskiya ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa.
Yakubu Musa Kallamu yace in dai hakan zai kawo mana ci gaba a kasashen mu na Afirka to Allah ya tabbatar da alheri.
Sai Salisu Malli yace idan akai haka yayi daidai domin kasashen mu na Afirka za su ci gaba sosai kuma Allah ya sa mu dace.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @wakilisalma yin hakan alama ce ta mulkin mallaka. Kudin mu shine alamar mu, aqidar mu, incin mu da tarihin mu. Tabbas gaba za a samu matsala idan an yi.
Sai Al-Gentil Shu'aib yace kwarai kuwa muna goyen bayan haka domin zai kara wa kasashen karfin tattalin arziki tare da kara zumunci a tsakanin kasashen.
At both side 01 ni Samir ina goyen bayan hakan.
Sai @wuro_ardo yace wannan yunkuri ne mai kyau dan zai kawo ci gaba da hadin kai a tsakanin mu. Duk dadin rabuwar kai hadin kai yafi shi. Allah ya ja zamanin Afirka.
Albaru Barau yace yana da kyau in har za a iya yin shi domin ci gaban Afirka.
@Musa Hadir Asuba Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace gaskiya kasafin kudin bai daya da za a fara abu ne mai matukar amfani ga talakawa. Muna maraba da hakan.
@Muhammad Musa Dambam shi ko yace an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa ba shakka yunkurin samar da kudaden bai daya da kasashen yammacin Afirka ke yi abu ne mai kyau.
Sai da ƙarshe @Babaga na Dabuwa Wan yace hakika zai taimaka mutuka gaya amma sai an dage saboda a baya wasu shugabannin sun yi yunkurin hakan amma abin ya ci tura. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Wakili Yusuf Abdullahi ya jiyo mana daga ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba kan wannan batun kudin bai daya.
Yayi shekaru da suka huce da dama da muke cewa muna so mu cimma wannan guri. Tunda muna tsammani kuma wanda suka yi lissafi suna tsammani idan an samu kudi iri guda cikin kasashen nan guda 15 to kasuwanci tsakanin mu zai sauki. Tattalin arziki ma cikin wannan fannin na kasashe 15 zai yi armashi, zai yi bunƙasa, zai ci gaba. To amma ka gani kamar yanda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba. To muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata. Ka san wanda aka ba jagorancin shine shugaban ƙasar Niger da shugaban ƙasar Ghana mataimakin shi. Amma yanzu an yi wani tsari inda aka sa da Niger da Ghana da Najeriya da Cote d'Ivoire. In ka gama Cote d'Ivoire da Najeriya da Ghana su kadai sun kusa kai kashi 80 zuwa 100% na arzikin ƙasa wannan ƙasashe guda 15. Kenan masu dama su dauki matakin su ba da goyen baya dan abin ya ci gaba suna nan. Kenan ga gani na cikin wanga tsarin da aka yi wannan hada da aka yi to a gaskiya in dai kowa ya ba da hadin kai yanzu muna iya ci gaba ga aza wannan kudi. Akwai suna ba da shawara su to a shekara 2020 a fara da wanda suke iya. Tunda ka san kamar in za a kasa aza kudi na bai tsaye to ana aza ka'idodi daban-daban kamar yanda kasashen Turai suka gwada mana. Tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yanda ake yi. Kamar yanda kasashen Turai suka aza ana aza ka'idodi idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kudi na bai tsaye. Ana ai fara wannan. Kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda 15 su cika wannan alƙawarin su cika wannan sharuɗin sai a fara. Saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai ɗaya cikin wannan kasashen 15 ba to hulɗarmu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba. Tunda ka gani yanzu ai a cikin
shekaru 20 ko 30 da suka wuce mu kasashen Afirka ne mu ne muka yi kuzari amma inda ake lissahi mu da kanmu ba mu huce kashi 15 ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya takkara ya kare bane
Yanzu kuma barin mu je tattaunawar da Maryam ta yi da Dr. Dauda Kwantagora tsohon malami a Jami'ar Bayero kuma masanin tattalin arziki Maryam Gareki.
Shin kasashen yammacin Afirka za su iya samar da wannan kudin bai daya?
To za a iya cewa ba za su samar ba. To amma yawanci akwai abubuwa tarnaki da ake ganin zai iya kawo a dauki lokaci ba a cimma wannan buri ba. Na farko misali an kaman ita kungiyar hada kan yammacin Afirka wato ECOWAS da ma an kafa ta ne saboda haɗin kasashe na Afirka ta yamma wanda suke sun kasu kashi biyu akwai wanda suke renon Ingila da wanda suke renon Faransa to ana sa ran haɗin kansu da yin cinikayya tsakanin su da kuma hulɗa na da ta zai kawo cigaba a tsariyar na Afirka ta yamma. To idan kuma aka ci gaba da kasuwanci da dangantaka in aka samu kuɗi na bai ɗaya zai taimaka wurin musayan kayayyaki ko kuma cinikayya ɗin. To amma yanzu wannan tsari da aka yi to da shi na ana kokari a samu kuɗi bai ɗaya ana ganin akwai tarnaki da yawa kamar misali in kin ba za ki ga kasashe. Akwai ɓangaren da Faransa suka rene su kuma wasu renon Ingila ne to akwai kamar misali bambancin harshe wato kamar yare saki ga wayannan da yawancin harkokin su da bangaren turanci suke wannan kuma da na faransanci to idan kika duba wannan ana ganin cewa to daidaita wannan yana da matsala sannan kuma bayan shi akwai kuma misali ci gaban su ba daya ba na ji ga kamar misali Najeriya ta fi kowace ƙasa girma da kuma arziki to ana ganin cewa irin aka ce an yi kuɗi na bai ɗaya ƙananan ƙasashen suna ganin kamar Najeriya za ta iya danne su dan abin da ke hannunsu kamar misali aka ce an yi na bai ɗaya ba za su yi wani tasiri ba sannan kuma akwai kuma bambanci da ake gani kamar na misali rashin daidaito na siyasa za ki ga wani lokaci bayan an ci gaba da wannan tattaunawa za ki ga shugabannin ƙasashen wayanda suka sa kai na su duka cewa an cimma wannan buri sai kiga wa'adin su ya cika na mulki za ki ga cewa wasu su ba su saki cin zabe ba to wanda zai hawo kuma za ki ga shi kuma akwai abin da ya fuskanta to duk wayannan ana ganin sai an shawo kansu kuma sannan akwai abin da masana tattalin arziki suke duba cewa yawancin cinikayyar da ake a wannan kasashe mafi akasarin wannan kasashe sun fi cinikayya da mutanen wani nasiya ba nasiyan Afirka ba kamar misali zaki ga abokan cinikai ko na hulɗar Najeriya yawancin su ba nan Afirka suke ba mafi akasarin kasashe masu karfi da Najeriya ke hulɗar cinikayya da su ba na ban Afirka ta yamma bane ko kuma ta Afirka baki ɗaya to kinga ana ganin wayannan abubuwan idan ba an shawo kansu ba to a ce an samu kuɗi na bai ɗaya yankin zai dan samu wahala.
Shin dole ne ma sai an samar da wannan kuɗin bai ɗaya musamman ma mun ga irin matsalar da tarayyar Turai ke fama da shi yanzu da ficewar Birtaniya?
To yawanci shi alfanu shi ya ta alfanu idan kasashe suna cinikayya tare da juna kuma cinikayyar nan yana da yawa sosai yana taimaka ma tattalin arzikinsu. To idan suka kuɗi na bai ɗaya an fi samun sauki saki ga wasu kaman wasu kudade da ake biya kamar na haraji da kamar da jami'an hukumar kwastan take karba a yankin zaki ga an samu sauki to wannan saukin zai kai kasa sai kiga farashin kayayyakin da ake cinikin da su shi ma ya yi sauki ga mai saye na nan kasa wanda zai amfani da shi to yawanci idan babu irin wannan kasuwancin to samu a ce an yi kuɗi na bai ɗaya sai kiga to cewa wani ma'ana kuma wani kuɗi ne za a ce shi ne kuɗin da ake amfani da shi a yankin kuma ko a yankin Turai da ke gani kina kamar Ingila ai tana kokarin ta fice kuma ko lokacin da aka hada wannan din aka yi na bai daya ai ta Ingila ba ta yadda ta daidaita kudinta da wannan kudin da aka yi ba wato euro
amma to me yasa Burtaniya take canzawa zuwa euro
a to ita Ingila lokacin nan tana ganin cewa kin ga ci gaban ta ba sai bane da na sauran wayannan kasashe din duk da cewa suna yanki guda amma kuma suna cinikayya da juna to suna ganin cewa kamar kin ga damar da suka bayar akwai dama ana kuma maganan kaman bakin hauri kin ga Ingila sai ta duba kin ga idan da ta yi daidai da euro ko kuma da wannan kudin da aka yi ne bai daya ba mamaki zake kudin wani kasa yayi kasa saboda a daidaita wani kuma zai kuma ƙara haurawa sama ya cimma wani kuma idan aka duba nan kuma akan harkokin tattalin arziki zake ga kowa da yanayin ci gaban shi da yanayin kwazon shi kamar misali zake ga Ingila ta dade shekaru ta dade tana da kwararru akan harkan kere-kere akan harkan ma'aikata akan waɗanda suka samu ilimi da kuma kwarewa to idan aka zo aka ce annabai dai kin gani ita tana ganin za ta yi ƙasa wasu kuma da suke ba su kai ta ci gaba ba za su zo su yi daidai ɗaya su yi sahu ɗaya kudin su ya zama ya zo bai ɗaya da su to haka ma kamar a nan Afirka ake gani kamar Najeriya kin ga ta ci gaba sosai fiye da sauran ƙasashen da suke ciki to wasu suna tsoron kamar ganin cewa su kananan kasashe suna ganin wannan ci gaban da Najeriya ta yi da karfinta da karfin arzikinta zai iya sa ya danna kananan kasashe wasu kuma suna ganin cewa wannan ci gaban da Najeriya ta yi idan aka ce a kudi na bai daya ita Najeriya ita ne za ta yi rasawa saboda ita take kasuwanci mai yawa take samun kudaden shiga ta hanyar kasuwanci kuma tattalin arzikinta ya fi girma to idan ta ce za ta shiga a bai daya kin ga ba mamaki ta yi kasa-kasa da ci gabanta da tattalin arzikinta saboda a samu sahu daya
Yanzu sun zaki jaddada aniyar su na samar da wannan kudi nan da shekarar 2020. A ganinka wannan zai yi kuwa?
To, yawanci yana da wuya a ce ba za ta cimma ba zai yi ba. To, amma idan mutum ya ce ga abin da yake so kuma ga yanayi, iyaka dai wannan abu tannaki ne da ake gani ko kuma ana ganin waɗannan matsaloli ne masu ƙarfi waɗanda yake sai an shawo kansu. To, mai wakilin waɗannan kasashe da suke tunanin abin zai yi daga nan zuwa 2020. Za a iya shawo kan wannan matsalan a samu daidaito a kansu. An samu daidaito a kansu daga nan zuwa 2020 ba mamaki a cimma wannan buri.
To in har aka yi nasarar cimma wannan burin, sai kamar an samar da wani babban banki ko Central Bank guda da zai tafiyar da wannan kuɗin ko?
Eh ba shakka. Wanda za a samu ai babban banki kenan na bai daya. Wanda dukkan kuɗin musaya da cinikayya da biyan kuɗaɗe da za a riƙa shi wannan babban bankin shine duka zai duka gudanar da wannan saboda a wannan lokaci din an cimma buri din ana da kuɗi na bai daya kenan to saboda haka tun ana da kuɗi na bai daya dole kuma sai an samar da babban banki na wannan yankin guda daya wanda zai kula da waɗannan harkoki na hada-hadan kuɗi da cinikayya da kuma tsari da tanade-tanade na tattalin arzikin wannan yankin kamar yadda wannan buri din ya zo da shi da kuma tsare-tsaren da aka kawo.
To kamar in har wannan da ya tabbata kamar za a samu ƙarin haɗin kai a ƙasashen Afirka.
Eh ba shakka to wannan dai yawanci misali su masana tattalin arziki suna ganin faɗaɗa kasuwanci yanzu daga nan zuwa wannan lokaci ya kamata a ce an ƙara dangantaka na kasuwanci cinikayya da hulɗoɗi na kasuwanci tsakanin waɗannan ƙasashe. To wannan idan aka ga alfanun shi ya kawo ci gaba a wannan yanki din to dunkulewa a kudi na bai daya zai iya hanzarta shi ko kuma za a iya cimma wannan buri din Allah ko 2020 din ko kuma kila sanin lokacin
nan mu zai yare ce a fabolta su ma can do sun yayanta Musa yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar Abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hau mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba keta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahijanan ba alfaharu kuma ga ikisani ba sharu daga nan jirikin mu ya dirka ku.
To ki samarya?
Eh,
wakan dan da ban san me ake cewa ba.
Ashi wakar hada kan Afrika.
Ai yanzu nake ji nake ma gane me ake amma da ban san me ake cewa ba.
Ki sona baki kadai ba. To madalla Abubakar Ladan da kuma Dr. Dauda Kwantagura. To yanzu muna tare da Farfisa Abubana Maiwa daga Jami'ar Sheikh Anta Diop dake Senegal. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu.
Barka da shigowa, barka da shigowa.
To barka, kuna lafiya, kuna lafiya.
Lafiya, gano,
alhamdulillah.
Ga yau kuma muna tare da Hafsat.
Kunanin ku duk suna lafiya ba sai da shanun ba.
Da saura ina, da saura. To Professor, mun ji maganar samar da kudin bai daya. Mun ji alfanin sa cewa zai kawo sassaucin kasuwanci, tattalin arziki zai bunƙasa, amma wasu na ganin da wuya a cimma wannan burin saboda ƙasar Faransa. Wani ƙarin haske za ka yi mana?
To lalle idan aka ce an samu aka maida kuɗaɗen ƙasashen yammacin Afirka bai ɗaya, wato muna amfani da kuɗi guda, wannan ba shakka ci gaba ne babba, kuma za a yi amfani gare mu, mu al'umma da azumi a nan bangare na yamma na nahiyar Afirka. To amma ai na saurara, na ji abin da taron ya aihwa na yamai wanda suke nan suka yi jiya, wato sun nuna cewa da abun bai yayyuwa daga nan zuwa 2020 kamar yadda su suke burin su yi shi. A nan ne ma shugaban kasar Nijar sai ya kawo kuma wani sabon salo ta cewa da ya kamata a ce waɗanda suke iyawa su sa niyya su yi daga baya sauran kuma sai su biya idan suka ga abin ya tada hanya. To amma babban matsala ita ce cewa wato akwai ƙasa shida ko kuma in ce ƙasa bakwai waɗanda da tsohon renon ƙasa Faransa ne. Kowa ya san da cewa ƙasar Faransa tana kwasa wato banza a cikin wannan ƙasashen namu ta dangane da FIFA. Idan aka ce wannan abun za a kufce daga hannun ƙasar Faransa, wato za a ɗebe wannan lomar ta bakin Faransa, to ina ganin cewa ba ki da shugaban ƙasa wanda yake iko yau cikin tsohuwar ƙasa da arike da ƙasar Faransa ta yi mamallaka, ba ki da wanda za a kwana bisa tare da iko yau idan aka ce za a yi haka.
Amma Farfesa,
na'am, shugabannin mu ne ba su da wannan kuzari da kokari ta cewa da su tace hulɗa ta wannan da ƙasar Faransa.
Professor, ina so in ji ya aka yi ne waɗannan ƙasashen renon Faransa suka kasance ba su iya sarrafa kuɗinsu?
Abin da ya sa kakin ma mu samu ƴancin kanmu ne, abin da ake kira ƴancin kai na banza, wato kakin haka ne sai shugabannin wa'ancan suka yi rijejeniya da ƙasar Faransa ta cewa da ƙasar Faransa za ta wuta, amma ta fannin kuɗin wato komi dai za a bi wata ƙasar Faransa. Yau wanda biye ce za a kaci wannan hulɗa, to ya kawo rikici a kansa na ɗaya kenan. Ya ku dubi duka nan yammacin Afirka ƙasashen da annan masu aiki da yaren Faransa, ƙasashen ƙasashen da Faransa ta iko. Sai yau mai kanta na nasu yau ƙasar Faransa ta take rike da su.
To har yanzu da yayi ƙasar
da bori. Duwar da sada bori baya kwamba a bisa karagar nan.
To kaman dai har yanzu suna cikin mulkin mallakan kenan. Tunda ba su iya sarrafa kuɗinsu?
Yi mana ai shi kin ne, ba mu da ƴancin kanmu, duk wanda a cikin duniyar nan ba ya da ƴancin kai ta fannin kamar kuɗin da yake amfani da su. Ko da ma a ce miki wuri ne mutum yake amfani da shi, idan kai ba kai ba kake sa nazari, kamar idan ya haɗi ko kuma ka ɗaga shi, wannan ba ka da ƴancin kanka. An ce dai muna da ƴancin kanmu ne, amma duk wanda ba ya da ƴancin kai ta wajen haraka kuɗin shi, to ƴancin kan nashi dai je kana yi ka ne. Har yanzu dai ƙasashen mu ƙasashen je kana yi ka ne.
To dai wannan dai ni sai in ga cewa Farfesa, tunda haka ne ya kamata kenan ayi kuɗin bai ɗaya kenan. Indai ana neman ƴanci an ce ba mutane ba su da ƴancin kai domin kuɗin su, to yana da inganci ayi kenan?
Wannan shine abin da ake fata, wato shugabannin namu yau kowane cikinsu ya kama kuzari a yi haka. Amma muddin aka hada da waɗannan kasashe waɗanda ƙasar Faransa ta tawa mallaka a da, ba abu yana da wuya. Amma ƙasa kamar Najeriya, ƙasa kamar Ghana, Liberia, Saleo da ƙasar Guinea Conakry, ko da yake ita tsohuwar ƙasa ce amma tana da ƴancin kanta a wajen kuɗinta, da kuma ƙasar Cabo Verde, wato waɗanda ba su aiki da SEPA a yau cikin ƙasashen nan 15, idan su suka ɗauko tahiya, sakan yiwuwa wa'annan dole ila tilas idan al'umma, ba ban ce ma'aikanta ba, al'umma wa'anda ya zamanto su suna cikin yanayin cinikayya da wa'annan ƙasashen, wato su tilastawa ƙasashen namu ko shugabannin namu a je a shiga cikin wannan kuɗin. Amma shi cewa da su za a yi shi haka nan a cikin lafiya, kwanciyar hankali da wa'annan ƙasashen, akwai wuya. Amma abin da ake wata shi ne cewa da idan muna son mu samu ƴancin kanmu na gaske na ainihi, dole ila tilas sai mun je mun samu kuɗi wanda mu a nan tarihin Afirka, amma mu gama da sauran ƙasashe na Afirka ta tsakiya, wato mu samu abin da ya zamanto makami ne na cinikayya yamu. Can baya na ji dokta yana faɗi Kwantagora yana cewa da idan aka samu cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashen, wannan shi ne babban abu, wato abin za a fito daga ƙasa. Amma muddin aka ce daga sama za a fito, ha abadin abada waɗannan ƙasashen tsohore nan, ko kuma in ce waɗanda ƙasar Faransa ta mamallaka, ba sa iya wannan kuzarin ba. Amma wa'ancan su za su iyawa, saboda su riga sun saba kowa ce ƙasa tana da kuɗinta na kanta. To su suna iya kamar da ya zamanto suna da ƴancin kansu su haɗa a can wajen, mu kuma daga nan baya sai mu bi. Idan aka ɗauka kamar ga ƙasa nan ta Mauritaniya, wadda ya zamanto ita ta ɓalle daga cikin SEPA da farko tana ciki, ta ɓalle yau ga shi duk abin da ya zamanto yanayi ne na kuɗinta, ita take tsada su, ita take karyar da su. Idan ta ga kamar kayan sana'arta ba sa shiga cikin, ina sai ta karya. To amma mu a nan wurin ba ma iya yin wannan. Wannan ƙasashen namu, wannan shugabannin namu dukkan su kamiyunsu ba ki da wanda yake iya juya ma ƙasa Faransa baya ta cewa da yamu mu je da wannan igon. Ai an ji ma'ana zance har yanzu kuma ana ta yi hawainiya da fitar abu.
To Professor, wannan kaman ƙasashen da su kuma ba renon Faransan ba, idan zai yi menene alfanin yin shi da kuma menene rashin alfanin yin shi?
Sai ina ganin cewa akwai cikin ƙasashen waɗanda kamar ke tsoro, kamar yadda Dr. Kwantagora ya faɗi, akwai ƙasashe ƙanana waɗanda ke tsoron kamar ƙasa irin Najeriya ta zo ta mamaye su ta haka. To alhali kuma aka diba, ai Najeriya ita ce kamar za ta yi asara ma, tunda ita ce za ta sabko ƙasa ta zo ta daidaita da ƙananan ƙasashe, sannan a ja a yunƙuro tare. To wannan shi ne kamar fargaban sauran ƙasashen suna tsoron cewa da kamar ƙasar Najeriya ko kuma Ghana ta yunƙuro yanzu, wato ta danne su a kan wannan kuɗaɗen kenan. Tunda in haka za ka diba, yawancin jama'ar Najeriya da kuma arzikin ƙasar Najeriya, wato za ta zamanto kamar ita ce jagoran wannan abu. To akwai ƙasashe waɗanda suke sauna kamar Najeriya ta zo ta mamaye su a kan haka. Wannan yana cikin ababe wanda yake sa kamar su ma suna ta yi hawainiya tsoron Najeriya ko kuma tsoron Ghana zuwa ga. To kuma akwai nisa, wato idan aka je aka ɗauka sauran ƙasashen waɗanda Ingila ta yi zaman mallaka ko kuma Portugal, wato suna da ɗan nisa ya su ba su da iyaka. Kamar za ka ɗauka Ghana da Najeriya ba iyaka, sai an tsallako ta Togo ta daina, sannan a ga Najeriya.
To Dr.
Leo suna da iyaka amma sauran ba haka bane.
Professor, ina ga nan zamu tsaya da kai. Mun gode kwarai, yayi mana bayani mai gamsarwa sosai. Ko ni nan na ƙaru sosai.
Wato ko kinga kasashen nan na renon Faransa sun dogara da kafafun wani dan tafiya. To in kai ka dogara da wani dan kafafun wani dan tafiya, ina za ba inda zaka je. Akwai wani da yake ba mun bayani, yake cewa kamar yadda suka yi, kamar uwa take kuɗaɗen ƴaƴanta su rika kai mata ajiya, su rika kai mata ajiya wata rana, kuma ita kuma take amfani da kuɗin, kuma tana sarrafa kuɗin. Randa suka zo suka ce, to ba mu kuɗinmu, akwai matsala.
To shi sa suke tsoron Najeriya kenan, tunda ita ce za ta zama uwar ko Ghana.
A'a, su in suka haɗa kuɗinsu aka ƙasashen suka haɗa kuɗinsu gaba ɗaya guri guda, kin ga tattalin arzikinsu zai fi ƙarfi, kuma kin gani za su zama kamar one block
haka ne
da za su yi aiki tare. To Allah tabbatar da kai yanzu a madadin
Safinatu Sodangi da Hafsat Maina Muhammad
da Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Maryam Bashir Bugaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai mu haɗu kuma a gobe idan Allah ya kai mu. Yes, yes, I'm
maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na cikin ranku a yau ba ta daina ba.
Yau